Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya, Fara'a, Nomad da Lord da kuma Niya. Kuma ana iya kama mu akan Alpha Radio dake Kumasi na kasar Ghana. Sai masu son su kama mu a duniyar gizo suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da asuba, barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'atu babban rana 29 ga watan Satumba na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Ibrahim ba mu kanun labarai.
To an jinkirta ziyarar da wata tawagar majalisar ɗinkin duniya za ta kai da jihar Rakhine ta ƙasar Myanmar. Wasu har-haren jiragen sama da Amurka ta kai ƙasar Libya sun hallaka ƙarin mayakan ISIS. Sannan ji Alhamis, ƙungiyar ISIS ta fitar da wata murya da aka nada wadda ta ce saƙo ne daga babban shugabanta Abubakar al-Baghdadi.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa an gudanar taro akan yadda za a wadata Najeriya da ruwan sha.
Daga kara ta 1990 zuwa shekara ta 2015, ruwan sha da ake bayarwa na pompo ya ragu daga da akalla kashi 30 na mutanen kasar nan suke samun ruwan sha na pompo. Yanzu abin ya dawo kashi 7 ne cikin 100 na mutanen Najeriya kawai suke shan ruwan pompo.
Har wa yau a Abuja an gudanar taron yadda za a inganta tattalin arzikin kasar.
Ana so a tabbatar da cewa kowace jiha akalla tana da abu daya wanda za ta fitarwa wanda ana ganin shi za a targetin a matsayin abin da take fitarwa domin samun makasa kudaden shiga.
Ha, kuma a samu kawo muku rahoton roƙon da wasu 'yan uwan sojojin da ake tsare da su a Jamhuriyar Nijar suka yi. Kana mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki tare da Jummai Ali, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. An jinkirta ziyarar da wata tawagar majalisar ɗinkin duniya za ta kai da jihar Rakhine ta ƙasar Myanmar, mai fama da tashi-tashin hankula saboda rashin kyawun yanayi. Sanarwar ɗage ziyarar ta zo ne kwana guda bayan da majalisar ɗinkin duniya ta ce wakilan nata za su samu rakiyar jami'an gwamnatin ƙasar Myanmar a ziyarar da za su kai jihar Rakhine. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an ɗage ziyarar zuwa makon gobe. Wannan ziyarar za ta zama ta farko da wasu wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya za su taɓa kaiwa a wurin, tun bayan da musulmin jinsin Rohingya suka fara ƙaura ba ji ba gani. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi ji Alhamis cewa 'yan gudun hijira sama da 500,000 suka ƙetara daga ƙasar Myanmar zuwa ƙasar Bangladesh. A halin da ake ciki kuma mutane 13 ciki har da yara 8 sun mutu bayan da jirgin ruwan da ke ɗauki da su ya tuntsire yayin da suke tafiya Bangladesh daga ƙasar Myanmar ji Alhamis. An ceto 'yan Rohingya 30 daga cikin wannan jirgi wanda ya jidi mutane 120.
Wasu har-haren jiragen saman da Amurka ta kai a ƙasar Libya sun hallaka ƙarin mayakan ISIS, wanda wannan ne karo na biyu da Amurka ta kai irin wannan har-haren a wannan ƙasa ta arewacin Afirka cikin ƙasa da mako guda. Tare da haɗin gwiwar gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya ta GNA, sojojin Amurka sun kai har-haren jiragen sama da aka auna kan ISIS ranar Talata, inda mayakan ISIS ɗin da dama suka mutu. A cewar rundunar sojan Amurka mai kula da ayyukan soja Afirka a wata takardar bayanin da ta fitar. Kwanaki hudu kafin nan, wasu harare shida da jiragen sojan Amurka so kai sun auna wani sansanin da ake amfani da shi wajen shigarwa da kuma fitar da mayakan ISIS a ƙasar, inda mayaka 17 suka hallaka, sannan 3 daga cikin motocinsu suka yi kaca-kaca. Rundunar sojan Amurka ɗin ta ce wannan sansanin, wanda ke a wuri mai nisan kilomita 240 kudu maso gabashin Sirte, ana kuma amfani da shi a wajen shirya hare-hare da kuma ɓoye makamai.
Ji Alhamis, kungiyar ISIS ta fitar da wata murya da aka nada wadda ta ce ta sako ne daga babban shugabanta Abubakar al-Baghdadi, wadda muddin aka tabbatar zai zama karan farko da jagoran yan ta'addan ya furta wani abu cikin tsawon shekara guda. Ba a san lokacin da aka dauki wannan muryar ba, ko da yake an ji shi yana magana kan barazanar Korea ta Arewa ga Amurka da Japan, abinda ke nuna cewa mai yiwuwa kwanan nan aka nada. Akasarin muryar mai tsawon minti 46 wadda kafar labarai ta Al-Furqan ta fitar, ayoyi ne da al-Baghdadi ke ta ja. Idan aka tabbatar cewa muryar al-Baghdadi ce, hakan zai saba da ikirarin Rasha cewa wani harin da ta kai a watan Yuni a kusa da birnin Raqqa na kasar Siriya ya halaka jagoran ISIS din mai yawan buya. Ko da yake dama jami'an gwamnatin Amurka sun ce sun yi imanin cewa al-Baghdadi fa na da rai bayan ikirarin Rasha din na kashe shi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kenan birnin Washington DC. Akasarin Amurka wanda suka cancanci zabe sun yi imanin cewa ya dace a bar bakin haure waɗanda aka kawo su Amurka tun suna kanana su ci gaba da zama a kasar har su zama yan kasa, bisa ga wata ƙuri'ar binciken ra'ayin jama'a da jami'ar UNIPIAC ta gudanar. Kashi 82 na waɗanda suka cancanci zabe, ciki har da kashi 72 na 'yan jam'iyyar Republican, sun yi imanin cewa bakin hauren sun cancanci zama da kuma neman zama yan kasa. Kashi 6 ne kadai suka yi imanin cewa ya kamata a bar su su ci gaba da zama, amma kar a ba su zama, kar a bar su su zama yan kasa, yayin da kashi 10 suke cewa a ta sake yansu na bakin hauren. Kusan kashi 72 na masu kada kuri'a sun hada da hadin gwiwar shugaba Donald Trump da yan majalisar dokokin Democrat wajen bullo da kudurin doka na kare bakin haure masu hankoron. To amma kashi 57 akasin 37 na masu zaben ba su amince da hada batun rangwanta ma baki hauren da samar da kudin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico ba.
Gwamnatin Amurka ta ci wani kamfanin sassaban itatuwa tarar dala miliyan 95 saboda daukar bakin haure da gangan aiki. Masu gabatar da kara a madadin gwamnatin Amurka sun ce tarar da aka ci kamfanin Asplen Tree da ke jihar Philadelphia ita ce tara mafi tsanani da aka taba cin wani kamfani game da batun bakin haure. Masu gabatar da karar suka ce manajojin kamfanin sun yi kamar ba su sani ba, yayin da na ƙasa da su ke ta daukar dubban bakin haure aiki tsakanin shekara 2010 zuwa 2014. Masu gabatar da karar suka ce wannan ya sa kamfanin na Alflun ya kasance mai dimbin ma'aikata da yadda zai iya tunkarar duk wani abin da ya jibanci hadarin yanayi a fadin Amurka, wanda hakan ya sa kamfanin na wato na ta kwarar sauran kamfanoni wajen samun aiki.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro da rahoton taron da mataimakin shugaban kasar Najeriya Professor Isi Osinbajo ya jagoranta akan samar da wadataccen ruwan sha a Najeriya. Gari Hassan mai na kai da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Daukacin kwamishinan albarkatun ruwa daga jihohin Najeriya da ma sauran masu ruwa da tsaki a sha'anin ruwa suka halarta. Galibin masu jawabai sun nuna damuwa sosai kan raguwar ingantaccen ruwan sha mai tsafta ga jama'a. Ministan albarkatun ruwan Najeriya Injiniya Suleiman Hussein Adamu ya min karin bayani.
Bincike da aka yi a shekarun baya da ma'aikata ta yi, wanda rahoton ya fito yanzu daga karata 1990 zuwa shekara ta 2015, ruwan sha da ake bayarwa na pompo ya ragu daga da akalla kashi 30 na mutanen kasar nan suke samun ruwan sha na pump, yanzu abin ya dawo kashi 7 ne cikin 100 na mutanen Najeriya kawai suke shan ruwan pump. To kaga wannan al'amari ne babba, saboda haka ruwa dai ta tabarbare a kasar nan, musamman a ga manyan garuruwan mu. To shi dai muka ga ya dace ai wannan taro muka tare muka hadu da su commissioner, muka yadda cewa mu zo mu sake nazari gaskiya a duba al'amarin nan, kuma musamman alhakin bada ruwan sha da kula da tsafta yana kan jihohi ne, ba akan gwamnatin tarayya yake ba.
To ko wani matakai jihohin ke dauka a halin yanzu? Tambayar kenan da naiwa engineer Muhammad Siraja Wakil, commissioner ruwa a jihar Yobe.
A jihar Yobe gwamna Ibrahim Gaidam ya yi kokari da wadatar da ruwa ba ma kaman a karkara. Akwai haɗin gwiwa da Yobe State African Development Bank da aka yi, wanda kusan 80% na karkara na Yobe duka akwai wani hoɓɓasa da aka yi na bada ruwa. Manya-manyan garuruwa kuma ana yi musu nasu water supply ne wanda zai ba wa garin.
Na kuma tambayi ministan albarkatun ruwa Suleiman Adamu ko me ya kamata a yi don tunkarar wannan matsala na ƙarancin ruwan sha ga jama'ar Najeriya.
Inda muna so mu cimma burin wannan shirin da aka yi na Majalisar Dinkin Duniya cewa 100% duk al'umma za su samu ruwan sha, za su samu tsaftataccen muhalli da sauransu, sai jihohin nan ba wa harkar shan ruwa, harkar ruwa da ruwan sha muhimmanci sosai.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To daga batun samar da ruwa sai yadda za a inganta tattalin arzikin ƙasa, musamman yadda za a rage yawan dogaro da mai. An kammala taron kuma ne a ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Professor C. Yemi Osinbajo. Kuma an kammala taron kenan sai wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya tuntubi gwamnan jihar Zamfara Alhaji Abdulaziz Yari domin jin ƙarin haske game da wannan taro nasu.
Kusan tarukan da ake yi ba wani taro wanda ya zo da ma'ana da kuma kalubale irin wannan, don an yi ta'ancanto na an samu dai rahoto ta kamar mai cewa ana ganin nan gaba da shekara 10 to ya kamata mu sake salo ko wani shiri ko tanadi na ganin cewa mai ba zai zama wata manhaja wadda za mu yi fitowa waje domin samun kuɗaɗen shiga ba, na musayar kuɗin ƙasashen waje. Saboda haka kuma huskar da ake gani ana iya samun wannan ita ce noma da kokarin haɓaka masana'antu da kuma ma'adanai. Saboda haka minista na ƙasa na tattalin noma da tattalin arziki da sauran jami'o'i na bankuna na sha'anin hada-hada shiga da fice na manhajar ƙasa mun haɗu da su an tattauna kuma an ba da shawarwari na yadda za a yi. Kuma majalisa ta yi bayani akan cewa wannan ba zama ne na yanda aka saba a yi magana ba a bita ba, domin wannan abin da ake magana na nan gaba shekara 10 haƙiƙa ne. To dole ne mu yi tarihin kayan shiga ruwa kano gas. Saboda haka aka yi kwamiti mai ƙarfi ƙarƙashin kula ministoci wajen guda 7 da kuma gwamnoni guda 3. Gwamnonin su ne Jigawa da Lagos da kuma Ibonyi. Wanda zai shiga wancan wannan kwamiti shi ne gwamnan Jigawa. Sannan minista na ciniki da masana'antu shi kuma zai zama ƙaramin mataimaki ga wannan kwamiti. So duka dai an haɗa waɗannan kwamiti cewa ana so a tabbatar da cewa kowace jiha aƙalla tana da abu ɗaya wanda za ta fitowa, wanda ana ganin shi za a targetin a matsayin abin da take fitowa domin samun makasa kuɗaɗen shiga.
To amma takamaimai shi wannan kwamiti menene ayyukan da zai tabbatar da an aiwatar da haka?
Ai wannan baya bukatar doka ba, ba ba kwamiti bukatar doka ba. Ai kamar yadda muka zauna policy ne na gwamnati, muna ganin ga inda ya kamata a tafi, muna ganin ga inda ya kamata a yi. Saboda haka ai an zo da jawabai ne a cikin tantaunawar ne bukatar ai hakan da taso.
To kamar kwamitin an ba su lokaci da ya kamata su kawo rahoton su?
Su kawo rahoton cikin watan 11 domin a yi aiki da shi a ga menene zai faru a cikin sabon shekara.
Yanzu 'yan Najeriya da dama sun sa ido su ga inda alƙalla gwamnatin zai karkata wurin yin amfani da sha'anin noma ko kuma haƙo ma'adinai domin inganta sa'anin kuɗaɗen shiga ga arzikin ƙasar ta. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To daga Abuja bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar, inda iyalan sojojin nan da ake tsare da su sakamakon aicewan da sojojin suka yi a fagen daga suke roƙo a sako su. Ga su lamu muna barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jami'an tsaro da dama ne suka fuskanci hushin mahukuntan Nijar a washe garin ƙazamin harin da Boko Haram ta kai a garin Boso a daren 3 wayewar 4 ga watan Yulin 2016. yayin da wasu bayane ke cewa an kori da dama daga cikin su, wasu kuma na tsare yanzu haka a gidan yari saboda zargin su da tserewa gumurzun da ya hada su da yan ta'adda. Lura da yadda ake ci gaba da ajiye waɗannan sojoji ba tare da bayar da tabbaci akan laifin da ake zargin su da aikatawa ba, yasa dangi da iyalan su fitar da sanarwa domin kira ga gwamnatin Niger ta damƙa wannan magana a hannun mashara'anta. Madam Hadiza Aliyu ita ce kakakin dangi da iyalan sojojin da ke tsare a kurkuku.
Mu uwayen soza ne, kuma mu matan soza ne, kuma hawaye kanin soza muke, yannan soza muke. Su yi ma Allah, su yi ma manzon Allah, su hidda ɗiyan gada kwasu. Soza wangar annan liƙe, a hidda su da kwasu. Soja bisa fage shi ka aiki, bai aiki cikin liƙo. To don Allah don Annabi ku kan mu namun ka kaga Muhammadu Isu. A kire su. Jita su ai musu shari'a a sake su tai zuwa ga aikin su.
Ba'idin askarawan barikin sojan Boso bayane na cewa irin wannan matsala ta kwaru da takwarorin su a yankin Tilaberi, waɗanda su ma ake tuhuma da rashin ba da kai domin kafsawa da ƴan ta'addan Mali a yayin hare-haren da suke kaiwa a yankin arewa maso yammacin Niger. Ko da yake ba wata damuwar rashin lafiya a tare da illahirin sojojin da ke kulle gidan maza, dangi da iyalan su na nuna fargaba akan yadda makomar aikin su za ta kasance muddin aka ci gaba da tsare su.
Wallahi muna da fargaba tunda wata 16 yau.
Ya zuwa yanzu ba wasu bayanai daga wajen hukumomin kasar Nijar a game da wannan batu da ke ci gaba da jefa 'yan kasar da dama cikin halin zulumi. Lamarin da ya sa masu kare haƙƙin ɗan adam irin su Salisu Ahmadu na Turnon Lafashi gargaɗin hukumomi akan maganar mutunta tsarin demokradiyya.
A mulkin kama karya ma a shari'a tana aikin ta bare mulkin demokradiyya. Tunda shari'a a kowane fanni tana nan akwai ta, to ya kamata ta fito ta yi magana. Wannan ga laihin da ake tuhumar su da basu amince da kin.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC. Munin agogo ce karfe 1 na tsakar dare ne da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likitan, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
To za mu fara ne da wasiƙar Malam Mahmud Salihu Ƙaura na Moda.
To
daga can jihar Zamfara arewa maso yammacin Najeriya. Yace dan Allah me ke kawo mutun ya riƙa yin aman jini ne?
To akwai abubuwa da suke kawo wannan. Kamar na farko, wani lokaci akwai waɗansu abubuwa da sukan faru kamar a haƙorin ko a bakin mutum wuraren haƙoransa, yadda gaɓarsa wani lokaci yakan sa mutum rinƙa aman jini. Wani lokaci kuma waɗansu abubuwa a maƙogoron mutum ko inda abincin ke bi. To kuma akwai waɗansu mutane kuma wanda suna da gambon ciki mai tsanani wanda duk waɗannan yakan kawo. To in mutum na aman jini da yawa, to ya kamata ya likita, domin bai kamata mutum ya rinƙa zubar da jini da yawa ba. In jini da yawa fita a jikin mutum, to in kuma ba ka da sa'a kuma kwana, yana iya halaka mutum Hajiya.
To yace wai kuma wai idan mutum ya tashi tsaye sai ya rika jin jiwa, to idan kamar mutum yana yawan yin aman jini din in ya tashi kuma sai ya rika jin jiri ne?
Domin jinin inda kana ta aman jini haka da yawa, to in ka tashi tsaye kana jin jiri haka, to wannan ba shi ma abin da ke kawo shi kin Hajiya.
To waɗannan matsaloli da ka danganta da yin aman jini din, idan kamar aka warkar kamar ciwon gyambon ciki ne ko kuma wani abu ne ke magurin mutum zai samu sauki?
Indai aka san abin da ke kawo wannan aman jinin, aka ba mutum magani, to yana iya warkar da shi insha Allah.
A takaice dai kan mutum ya ga yana aman jini ya sake ya bari.
Indai mutum na aman jini ya saurari jinin likita kada mutum ya sake, domin wani abu mai kamar abu mai tsanani ke kawo wannan Hajiya.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To sai kuma tambayar Isuhu da yallafa ki.
To
shi kuma daga can jihar Kaduna ne.
To
yace wai shin me ke kawo cutar tsutsar farce ne? Akwai tsutsa a farce?
To ban tabbatar da abin da malamin ke nufi da tsutsar farce ba.
To
To, sai dai ko irin ko gyamban farce ne wanda yake ruwa din nan, to kila shi yake nufi.
To, mun ba shi ansa akan haka, in kuma ba haka ba ne, muna fatan ya sake rubutu.
To, inda ya kama irin wannan abin da ke kawo farcen mutum ya rinka ruwa ne, to wani lokaci akwai wasu kwayoyin cututtuka da suke shiga farcen, wani lokaci ko yankewa ko wani abu ya samu kumban mutum, to wannan kwayoyin cuta na iya shiga ƙarƙashin kumbar mutum. To yanzu ƙarƙashin kumbar mutum ya kan sa wurin ya kumbure, kuma wani lokaci ya kumbure to ya kan sa wurin ya yi ruwa. To waɗannan ciwukan kwayoyin cuta da ke shiga ƙarƙashin kumba ke kawo wannan yawancinsa. Amma tsutsa wannan ban san kan wannan, ban tabbatar da abin da yake nufi ba.
To wannan cuta da kai bayani ɗin ana iya warkarwa ko?
Eh, wannan akwai irin maganin da ake bayarwa wanda ke kashe waɗannan kwayoyin. To haka ba mutum, to mutum yakan samu magunguna kamar na kwana 5 zuwa kwana 10, aka yi sa yana warkar da mutum hajiya.
To Allah ya sauwake.
Amin, amin.
Muna fatar kuma idan ba mu tambaye shi tambaya Malam Isuhu baki ya sake rubuta mu wannan shi.
Eh, dai mu gane abin da yake nufi ba ya sake rubuta mana. Eh, gaskiya ne hajiya.
To ga wata wasiƙa nan amma kuma ba suna.
To
yace menene amfanin ko kuma tace menene amfanin tafarnuwa a jikin mutum ne?
Eh, to akwai yawancin mutane masu bincike sun yi bincike akan tafarnuwa. Wani lokaci aka yi amfani da ita, wani lokaci yana iya taimakon, kwanu suka ce yana taimakon kamar irin su hawan jini da su maiko da yawa a cikin jikin mutum. To wannan amma dai inda mutum na da kamar irin su hawan jini ko maiko a jikinsa, ya kamata wajen likita a duba, domin tafarnuwan lokaci yana ma waɗansu aiki kuma waɗansu bai musu aiki. Amma inda mutum na da irin lalurorin nan, ya kamata ya je wurin likita a duba shi tukunna kafin ya ta shan tafarnuwa ɗin haka.
Dan ya ce ta wace hanya ya kamata mutum ya yi amfani da ita a likitance?
To yawanci kin sa a likitance akwai kwaya da ake sata a cikin kwaya wanda mutum ke sha.
To
yawanci akwai kwaya, kuma akwai irin kwaya wanda mai kamar ruwa-ruwa, amma duk waɗannan ana yin su, ana ba mutane su sha. Amma yawanci ba mu cika amfani da shi domin waɗannan ciwukan ba, amma an ce suna taimakawa.
A takaice dai in mutum yana son ya amfani da tafarnuwan ya je ya magana da likitan shi kenan.
Eh, ya magana da likitan shi, inda yana da wani lalura ya je ya magana da likitansa.
To Allah sa a dace.
Amin, amin.
To shi kuma Malam Sa'idu Abdullahi a can Damaturu jihar Yobe, yana so ne ka mishi ƙarin bayani akan ƙwayar cuta.
To
shin ƙwayoyin cuta wai yaya ƙwayoyin cuta suke, kuma ta yaya suke kama mutum?
To abinda ƙwayoyin cuta suna nan kowane lokaci suna nan. To kin san kuma jikin ɗan adam muna da garkuwa wanda ke kare mu da ƙwayoyin cututtuka. To kuma ƙwayoyin cututtuka yawanci tun da aka haifi mutum suna shiga jikin mutum, kuma mutum na da waɗannan garkuwa wanda turanci suna kiransu antibodies, kowa na da su. To waɗannan sukan kare mutum daga ciwuka. To wani lokaci kuma abin da ke kawo ƙwayoyin cututtuka, kamar inda mutum ko ya yanke ko wani abu ya faru, to ƙwayoyin cututtuka sukan shiga. In suka shiga, inda abubuwan kariyar jikin mutum ba ta yi ƙarfi a wurin sosai ba, to shi ke sa kawo ciwo. To kuma akwai waɗansu waɗanda garkuwar ba ta da ƙarfi.
To sai mutum ya kama. Akwai kuma inda ake shakan ƙwayan cutar ko?
Eh, kuma akwai inda ake shaka. To wani lokaci kakan shaka, to wani lokaci kafin garkuwar jikin naka ta soma aiki, to shi yasa wani lokaci akan ba mutum magani ya taimake sa. To maganin da garkuwar duk sukan aiki tare ne su warkar da mutum.
To akwai wanda ake sha ta ruwa?
Eh, akwai duk ƙwayan cuta muna iya shakan su ko ta ruwa ko kuma ta ƙasa, duk ana samun kana iya kwasan cutar.
To Malam Abdullahi ya ce wai shin gaskiya akwai ƙwayoyin cutar da suke da amfani a jikin mutum?
Eh, akwai waɗanda suke kamar a cikin jikin ɗan adam. Akwai waɗansu bacteria da ake amfani a suke cikin jikin ɗan adam. To su waɗanda sukan taimaki wurin narkar da abinci, kuma sukan taimaka da yin waɗansu abubuwa da suke taimakon ɗan adam a cikin cikinsa.
To akwai dai ranansu kenan.
Eh, akwai ranansu, ana kiransu bacteria masu taimako a cikin jikin ɗan adam.
To ina fatan Malam Sa'idu Abdullahi yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mishi. Shi kuma Hussein Abba Dabam.
To
ya ce menene amfanin ruwa a jikin ɗan adam ne bayan yadda ake son shi a lokacin da ake jin ƙishin ruwa? Sa'annan waɗanne sinadarai ne ke tattare da ruwan sha ɗin? Ko ruwa yana da illa a wasu lokuta a jikin ɗan adam? Baya ga haka, shi ruwa yana da nau'i ne kamar a ce kala-kala? To da farko, me amfanin ruwa a jikin ɗan adam?
To kin san jikin ɗan adam 7/10 na jikin ɗan adam ruwa ne.
Wato kashi bakwai cikin goma.
Ruwa ne jikin ɗan adam. So dole muna ruwan nan ke taimako komai da ke aiki a cikin ɗan adam yana amfani da ruwa ne.
To
so daga ruwa na da muhimma kware da gaske.
Yana da muhimmanci fiye da yanda
muhimmanci kware da gaske fiye da gani muke tsammani domin mutum kamar mutum ya shiga wani wuri inda ba ma abinci ba za ka iya dadewa ba ruwa ba amma za ka iya kwanaki ba abinci.
Haka ne.
Eh domin ruwan nan komai jikin aikin jikin ɗan adam komai sai da ruwa. To ruwa ai ba shi da wani kala ko wani abu iri ne.
Kamar dai ka dauki mota ne da ba mai a ciki mota ba za ta ko ina ba. To akwai wasu sinadarai ne da ke tattare da ruwa a cikin ruwa nan?
Eh to kamar akwai dan zuwan lokaci akwai inda kamar muke shan ruwa da ta fito daga ƙasa. Kin san akwai dan su kamar rijiyoyi da muke yi. To akwai dan su irin abubuwan da ke taimakon jikin ɗan adam ana kiran su minerals.
To a cikin ruwa.
A cikin ruwan yawancin ruwan suna da shi. Kuma wani lokaci waɗanda muke sha ana sa su a ciki don su ƙara waɗansu ƙwayoyin halitta da ke taimakon jikin ɗan adam ya aiki yadda ya kamata.
To haka iya ce ko ruwa ɗin kuma akwai illa da yake wa jikin ɗan adam?
Eh to wani lokaci inda yake sha shi da yawa maybe kai tafi tsari da yawa.
Illa kenan.
Ko kuma akwai waɗansu da suke da ciwon da ruwan ya yi wa yana bai taimakon su kwarai amma ruwa ko wani lokaci yana da amfani. Sai dai ko inda ka shiga ruwa ɗin in baka iya ko iwo ba to wannan yana da illa haka.
Ko kuma in ka shiga cikin ruwa akwai ƙwayar cuta su shiga jikinka.
Ba tsafta ka shiga to wannan akwai illa.
To akwai nau'in ruwa kamar a ce kala-kala?
A ba wani kala-kala na ruwa sai dai kalan da ake ruke ake da shi muke sawa Hajiya.
Ina fatan Malam Hussaini Abba daban daga can jihar Bauchi ya na kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mishi. To sai kuma Yana Garba Sabiola a can Gashuwa.
To.
Jihar Yobe. Ta ce don Allah tana so ka mata ƙarin haske akan gwaiba shin me yasa ne idan mutum ya ci gwaiba ƴaƴan cikin ba sa narkewa sai kaga idan mutum ya yi ba haya sai kaga ƴaƴan gwaiban ba su narke ba.
To akwai waɗansu abubuwa da muke ci yanda jikin ɗan adam bai iya narkar da su amma su waɗansu kamar in mutum ya ci gwaiba ɗin su sauran abubuwan gwaiban to jikin ɗan adam na narkar da su. Akwai abubuwa da muka ci jikin ɗan adam bai narkar su kan fito haka ne.
To ba illa ba ne?
Ba illa ba ne,
To. To ina fatan malamar tana kusa kuma ta ji wannan bayani da kamata. To sai kuma wasiƙar da muka samu daga wajen Isa Ibrahim Hadeja.
To.
Shi yana son ya san abin da ke kawo ƙyasfi ne.
Abin da ke kawo ƙyasfi, ƙyasfi ai abin da ake kira kumburin fatar jikin ɗan adam ne.
To.
Wanda ake kira inflammation na fata.
Eh.
Wannan akwai ƙwayoyin cuta da ke shiga fatar suke kawo wannan to shi ne ke sa wurin nan shi ke sa shi kaga yadda yake ya ta ƙaiƙayi yake kawo shi kenan.
Akwai magani ko?
Eh wannan akwai magani akwai man da za a rinka bayarwa kuma in dai mutum na da ƙyanzu ya kamata ya rinka shafa mai yadda wuraren ba zai bushe ƙwarai ba in yana wannan yakan taimaka ƙwarai ya rage yawan ƙaiƙayin da zafinsa amma akwai mai da ake ba wanda zai iya warkar da mutum aka yi sa'a ƙwarai da gaske.
Ana gado?
Ba a gado. Ba a cika gadon shi ba Hajiya.
To ƙazanta na da alaƙa da cutar?
Ƙazanta yana ƙara tsaninsa.
To.
Amma kuma in dai mutum na da ƙyanzu bai kamata kana canza kaya da waɗansu in kai haka za su iya kamawa.
To Allah ya sauke.
Amin amin Hajiya.
To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato wannan karin labarai amma a takaice.
To an jinkirta ziyarar da wata tawagar majalisar ɗinkin duniya za ta kai da jihar Rohingya na ƙasar Myanmar mai fama da tashe-tashen hankula saboda rashin kyawun yanayi. Wasu hare-haren jiragen sama da Amurka ta kai ƙasar Libya sun hallaka ƙarin mayakan ISIS, wanda wannan ne karo na biyu da Amurka ta kai irin waɗannan hare-haren a wannan ƙasa da wato arewacin Afirka. Jiya Alhamis, ƙungiyar ISIS ta fitar da wata muryar da aka naɗa wadda ta ce ta saƙo ne daga babban shugabanta Abubakar Baghdadi, wadda muddin aka tabbatar zai zama karin farko da jagoran yan ta'addan ya furta wani abu cikin kusan tsawon shekara guda.
To Dr. Ibrahim, da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da tayin gabatarwa da Chubahiro Jedone, sai injiniyan mu Thomas Blondet, ni Ladan Ibrahim a yau ke cewa sai anjima da hantsi, mun dawo muku da wani sabon shirin.